Maria America a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Gano kuma za iya kama muta Alpha Radio sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ni Zahra Aminu fage zan gabatar da shirin kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu a yau ma zani magana ne akan wata al'ada wadda ke neman bacewa ita dai wannan al'ada ita ce al'adin kiɗa da shan su masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu sannan kuma za mu ziyarci filin kwallamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna da Dr. Bashir Radiu masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu da ke jami'ar Kaduna inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu
tarihi da tasiri tsakanin ƴan mata da amarya kasar Hausa tun shekaru aro-aro waƙoƙin shantu dai waƙoƙi ne da ake yi cikin nishadi da natsuwa domin rera baitukan faɗakarwa raha shaguɓe da soyayya sai dai duk da wannan dogon ƙarni da waƙar shantun ya ɗauko a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun ɓace ɓat tsakanin waɗanda suke amfani da su wato mata a wannan zamanin dai matasa da dama ba su san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko kirera waka wannan soyayya da shaguɓe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani ainihin makarantun boko ɗan shekarun baya musamman na mata sun ba da gudunmuwar su wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima alal misali akwai waƙar shantu da ta yi tashe tsakanin ƴan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka
Ni ilimi mata da inganta kawo da sauran 'yan makaranta.
Ni ilimi
cikin mata har akwai cika cikin mata har akwai lauya cikin mata har akwai pilot cikin mata har akwai soja Allah ya taimaki sojoji gaba daya amin ya Allah
cikin mata har akwai journalist cikin mata akwai police cikin mata akwai pilot sannan da sauran su Allah ya taimaki dan samu gaba daya
amin ya Allah
Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya mana ƙarin bayani akan shinto a tattaunawa da muka yi da shi kamar haka. Malam barka da zuwa.
Barka da yamma.
Malam menene shinto yaya dai shinto shi
ne? Dan aka ce shinto Bahaushe yana masa kirari da abinci dan yan mata. Abin nufi a takaice dai dai ne daga cikin irin kayan kiɗa da Bahaushe yake amfani da shi tun tale-tale. Shi shinto ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kiɗa misali kamar ganga ko kalangu ko koso waɗanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma don haka dangin duma ne in aka shuka irin shi yakan fita kamar yadda za a samar da ƙwariya a samar da ludayi na duma haka ake samar da shantu ga wanda ya san zunguru da kusan yanayin su ɗaya da zunguru ma'ana yana da tsawo ne idan ya fito ya yi girma sai a ɗauke shi a kai ainihin wurin masu fafon ƙwariya sai su fafe cikin shi sai su yi masa baki guda biyu sama da ƙasa wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a riƙa bugawa ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin katare saman kuma tafin hannu yana bugun shi iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta riƙa ba da sautin abin da ake so daga nan ne za a riƙa amfani da shi domin ainihin samar da kira.
Kamar da ka ce shuka shi ake yi kuma yana kama da ƙwarya to yanda nake ganin dai shantin da zan iya tunawa bakin ɗayan ya fi ɗayan girma ana can kullutun ya fi
samun ƙasan shi wannan shi ake zo a halitta shi haka Allah ya halitta shi amma kila babu mamaki hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din tunda kamar yadda na gaya miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga can ƙasa din girman ko kuma yanayin fadin kasa din na tabbatar zai ba mu iska dama ta rika fita suna ba da karfi kuma yanayin fitan karfin da yanayin bugun da ake yi shine yake ba da ainihin yanayin sautin da ake da bukata ma'ana idan za a canza misali kida yanayin da za a bugi sama yanayin da iskar za ta tafi ta can kasan ko kuma kunnutun kamar yadda kika kira shi ta bada ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a yi ra gaskiya magana mace aka sani mata gabaki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kida din shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne mana yarinyar da ta taso daga gidansu irin shekara 7 8 9 kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji haka akan tarbiyyantar da ita wannan kidan na shantu saboda yana da alaka da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa gabaki da haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali yayin kamar yanzu ne za mu iya kan shekaru kila mata da ta kai shekara 40 40 da wani abu to sai asaran ta hakura ta bamu ƴaƴanta to lokacin ta tara yara kila har da jikoki to kuma hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da alakar yin haka shine tsarin zamantakewar gidan miji mana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe kanta kewa a lokacin da take fama da kadaici a gidan mijinta haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin nata kewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita yawace-yawace da kuma fiye irin na dandali wanda ake a baya lokacin da aka fi yi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kaman idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta zaki samu abinda aka sani namiji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abinda zai kawo mata to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafiya to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbiyyar su su ci gaba da jin daɗin zama da ita suna matafiyar ta rika yi musu ɗan wake-wake daidai irin shekarun su da yadda suke bukata shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani shi ɗin da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai ya zo da batun kishiya ko ƙara aure wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar Bahaushe bai cika son kishiya ɗin ko musamman ita mace da ta au aka auro ta ba daɗewa ba ta cika son a zo mata da batun kishiya
kenan dai shishinta ana amfani da shi wurin ƙarin danƙon soyayya kenan
yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙo yi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanin shi su ji me take faɗi
to wannan su ne dai hikimar yin shantu su ne hikimar gaskiya to bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu din shin akwai wani kuɗin kabilu da suke amfani da shi wannan shantu
gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa sai dai shi shantu din ban san sunan da suke kiran shi ba amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na Indiya na da can za ki ga ainihin Larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi tunda in ai sauti ne shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su sai dai ya danganta da muhallin da kowane jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata sannan kuma da ainihin saƙon da kowace al'umma take isarwa misali mu nan saƙo ne tsakanin masoya misali amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure za ki ga duka zantuttuka ne na bebe zantuttuka ne na soyayya to amma in kika kalle shi ainihin yadda Indiyawa suke amfani da shi sukan yi amfani da shi a wuraren bukukuwa ma'ana su ɗebe wa ma'abota wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi waɗanda ake haɗawa da sauran kayayyakin kiɗa a taƙaice dai za mu iya cewa ba al'umma Hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba duk da cewa a arewa ko kuma a wurin Hausawa mu ne muke kiran shi shantu ɗin muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani.
Yeah.
Da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau.
To duka da aka rira yanda shi wannan kayan kida na shantuya bace kuma za ka ga kusan an daina amfani shi. Kuma mutakan yanzu wanda yake misali dan shekara 20 ko kasa da haka wani koshin kan mali ma san kalmar bugun sanayi ta taba ganin shi wannan kayan kida.
Kuma
yadda dalilan da kake tunanin ya kasasa ko ya janyo bace wannan shantu da kuma buga shi da ake a tsakanin al'umma.
Ito gabaki daya in muka kalla ba wai shantu bane ba yanayi da juyawan zamani abinda ake kira globalization din nan kusan babu wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwa dan adam da bai shiga ba saboda haka a wurin Bahaushe ba wai kayan kidan shantu bane kawai suka samu koma baya akwai kayayyakin kide-kide da yawa wadanda yanzu kusan ba a amfani da su suka bace har yanzu ko a wurin Hausawa misali yanzu abinda aka fi amfani da su kide-kide da waƙoƙin zamani wannan kide-kide da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kidan da ake kira piano idan kika zo jikin piano babu wani sauti na kayan kidan Bahaushe da ba a iya samu a cikin sa zaki samu kuntigi zaki samu taushi zaki samu jauje zaki samu ganga zaki samu banga abu daya da suka gaza a wurin shine kalangu so in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin ci gaban duniya a wuri na ni na kankalle shi da wani haka rijiya ne saboda da yawa mutane da suke da sana'o'in su sun rasa sana'o'i masu ainihin wannan hikima ta ainihin a hana yawace yawace a hana hira bakin dare a hana wane duk an yi hatsi da wayannan abubuwan saboda haka sai kiga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa saboda haka a takaice dai kayan kidan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kida yanayin zamani da kuma juyawan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa in dai za a ce kai Bahaushe misali ba ga namiji ba har ga mace sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zare ido mace shan shantu in an zo da shi ba a gaya mata sunan shi ba aka ce mata wannan menene ba ta san shi ba ba ki bukatar ki ce an koma baya gaskiya an ci baya saboda kowace irin al'umma tana tarbiyyantuwa ne akan tsarin al'adunta Bahaushe yana da kyawawan al'adu yana da kyawawan dabi'u waɗanda yake tarbiyyar yaran shi a kowane matakin rayuwa dan haka yarinyar da ake son a koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar tarayyar miji ta san yadda za ta zauna da mai gidanta ta daidai mai kiwa ta san yadda za ta hana shi zuwa dogon hira ta san yadda za ta mai da martani ma'ainin abokin zamanta idan da dalili yayi an yi aure to duk ana so wayannan abubuwa kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida in ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan jiro an canje shi kudin kashin ya ko ba a ga miki bakin san cewa ana magana ne na irin tsarin zamantakewa ba haushe da an ce mishi kawo kaza
to zai fara wazurai
zai fara zurai ya fara karma ka ba wai dan babu ba
kuma ba kuma dan babu
to amma ta fada cikin rami shi kuma ya gane to gobe zai fara ta iya canza wani
haka
so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar Bahaushe bane kadai kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mu mutum da Hausa muka sani akan ta muke dole mu yi magana cewa al'ummar Hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyar su kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara 7 8 tara ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan cinto ta hanyar gaya mata zantuka musamman akan dauki mace wanda ita ce ta tagonance a wannan da zantukan da kida ta ka koyar da yaran da suke
kafin ta marar daga a ce mata ita ta tsufa
sai ta koyar da kafa koyar da kasa da su ce gaba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa
kuma ina ganin
wannan abu
dakta kaman kuma akwai wani abu da yake bunƙasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su yayin wannan kide-kiden da suke zaka kananan yara
sai su
kuma ce wanda yake san danka a yana
yana son ka
to ya ce da ta taro
ta taro su tana musu akwai ɗan waƙoƙi da suka yi din su ma waɗanda suka dace da tarbiyyar su da kuma shekarun su wani a nan zai koyi magana wani a wurin zai koyi ainihin cewa ya gane mutum da na kasar shi gida an nuna mishi daga gidansu to yadda take tara su sannan an yi abinci za su samu kowanne gwargwado ya ci za su fita sake da alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotansu da an tashi wancan mata nan kusan duk rukunin za a san cewa wancan mata Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma yin fishi ne na yaji ko na abu makamancin wannan yaran da zan sarka tambayar ka yaushe wancan za ta dawo zai sa ka ji aran ka ya kamata ka je ka dawo da
shi sai ka huce
ne sai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kadai take amfana ba tana amfanar al'umma da take
fasoshanciya ta ta babban rawa
yana da matukar muhimmanci gaskiyar magana a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci bayan abin da ya shafi nishadantarwa akan tarbiyyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan gida ne yawa ne akwai adadin yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajen su ba sa gida din ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da waƙe-waƙe ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi
kuma ana ta samu
sanan
ana koya musu wani
sababbin dabaru sabon hikimomi da dabarun zamantakewa yanzu ba wannan sai dai kowace ta koma ta neman wurin kanta ta koma amma kai gabar da kusan kyamar juna ake
haka fa kina sa ne bari mu nade tawar mayar ajin namu da wakar shantu don nishadin masauraro godiya ga daliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka kada ko suka rera mana waƙoƙin shantu
ayyar halona Thank you.
kare shirin namu ga Binta ta sake dawowa a filin kwalmar mu da Hajiya Halima Muhammad Mahmud.
Mi sauraro assalamu alaikum barkanmu da rana yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata bayan ga cikin kwakwa kenan fara tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai wakar da yawa ta dan kankare ta yanyan kashi tana bukatar kankara to idan uwar gida ta samu wannan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakken abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin naman kwakwan farin cikin sai za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi laushi sai ta juye shi a cikin mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗan sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma zai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ɗebi ruwan lemon da ta marka ɗin nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shi ne abarban exotic.
Sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako na biyu.